إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غوديا تتبتك ألا وبنجز تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Alhamis, daren Juma'a 26 ga watan Zulqa'da, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447, wanda ya daidai da 14 ga watan Mayu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadi Maroon Angwari Mijiyare Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, Al-Fiqhul Akbar, na Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit Al-Kufi, wanda aka haife shi shekara ta 80 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya rasu shekara ta 150 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Hajerin gwanan karatun wannan littafi, wannan shine majalisi na 26. Za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa shafa'atul anbiya'i wal mizan wal hawf, cetan annabawa mu a aqidan mu ta ahlus sunna wal jama'a. Mun yadda da cetan annabawa, inji Imam Abu Hanifa, yake ƙara tabbatar maka da aqidan ahlus sunnati wal jama'a. والميزان كما من يجدد معوني واندا زاء اونا ايكم باين الله كاوا ودمونانا كما كفتاني واتو سكيلي نلاهرا قدابيوني كما ريان دا اكسان سكيلي الدنيا سيدي سكيلي نا الله ياشا دبند سكيلي ندن عدم keli na dan adam me nauyi shi yake kasa, mara nauyi sai ina sama. Shi kuwa na lahira na Allah me nauyi shi ke sama, mara nauyi sai yake kasa. Ina aka gano wannan? Shine a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisin da malaman tauhidi suke kira hadithul bitaqa, hadithin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce, hadithin Amr ibn As, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wani mutumi ne za a zo da shi gaban Allah, lam ya'mal khairan qat, tunda yake bai taba aikata alkhairi ba, sai dai bai taba shirka ba. Malaman tauhidi suna zuwa da hadisin ababun falalan tauhidi, shi bai taba shirka ba, amma saban Allah iya ganin ka yayi ta, amma har ya koma ga Allah bai taba shirka ba, la karama wala babba. Da yazo gaban Allah, manzon Allah ya ce aka fito mai da 99 sijillan, aka fito mai da fayil na saban Allah sa guda 99, kullu sijillin majal basar, kowane fayil guda daya iya ganin ka. To a haka har guda 99, sai Allah ya masa tambaya, duk wannan aikin naka ne ko akwai kaji da mala'ikuna suka zalunce ka? Yace a'a, akwai wani abin da ba kai kai ba aka ce kai kai? Yace a'a ya Allah, duk shi yayi. Mala'ikuna sun cuce ka? Yace wa Allah, a'a ba a cuce shi ba, duk abin da ke cikin fayil din nan ya yadda nasa ne. Sai Allah ya ce inna laka alaina ahadun la tuzlamu al-yawm, kana da alƙawali tsakanin mu da kai, ba zan zalunce ka ba. Fa amara bi bifaqatin, sai Allah ya ce a fito mai da ID card maktubun alaiha la ilaha illa Allah, kan wannan ID card din akwai kalmar la ilaha illa Allah a ciki, ita ce imanin sa, shine tauhidin da yayi. Sai ya kalli Allah, ya kalli wannan wato ID card din, sai ya ce to me wannan za ta yi in aka kwatanta ta da saban Allah na wanda kowane guda ɗaya iya gani kuma guda 99? Ai ba za, ba abin da zai min. Allah ya ce ba za mu zalunce ka ba, a gwada. Wannan shine aikinka kawai da yayi a duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana daura wannan kalmar la ilaha illallah akan sikeli, fama ladbihinna la ilaha illallah fakushat bihinna, sai la ilaha illallah ta daka su, sai zama la ilaha illallah na sama, ita kuma ta yi kasa. Dalilin haka Allah ya gafarta mai shigar da shi aljanna. Kaga falalan tauhidi ya shigar da shi ina? Aljanna. To malaman tauhidi shi ne suke kiran hadisin hadithul bitaqa, hadisin da ke magana a kan wato ID card. To akwai mizani shi ne ma'auni guda biyu, wal haudu da kuma tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne al-kautsara. Allah ya ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sha'nika huwa al-abtar. To wannan al-kautsara manzo Allah ya ce naharun fil janna a'tanihi Allahu azza wa jal, wani tafki ne a cikin aljanna Allah ya bani ni manzon Allah, ni da al'ummata. Ma'uhu abyadu min al-laban, ruwan wannan tafkin ya fi nono fari, ya fi nono haske. Wa ahla min al-asal, ya fi zuma zaki ɗanɗano. Sai ya ce turuhu masiratu shaharin, tsawon wannan tafkin tafiyan wata ɗaya. Wa arduhu masiratu shaharin, faɗin wannan tafkin tafiyan wata ɗaya. Wa kizanuhu, wa fi riwayatin yace kofunan da ake shan ruwan da shi ka adadin nujumu fi sama, kamar adadin taurari da ke sararin samaniya. Man shariba minhu ka'san lam yadhma fihi abada, duk wanda ya sha kofi daya na al-kautsara har abada ba zai ƙara jin kishin ruwa ba. Manzo Allah sai ya ce la yuzadanna aqwaman min ummati duka ji illan bid'a, yace zan ga an kada wasu mutane a cikin al'ummata ga alaman alwalarsu, cewa sun yi alwala suna sallah. Fa aqulu lil mala'ika, manzo Allah ce sai na ce wa mala'iku halummu ilayya ha'ula'i min ummati, ku dawo da su waje na mana. Wa'annan ai al'umma ta ce me fa za ka kada su, a cire su daga cikin al'umma ta wanda muke tare a lokacin. Sai manzon Allah ya ce, sai mala'iku su biyo su ce, atadri mal ladhi ahdathu ba'dak, wai shin ka san me suka kirkiro bayan ka ba duniya? Sai su ce manzon Allah, adi ghayyaru wa baddalu, sun canza addinin ba yanda ka koya musu ba, kuma sun juya shi ba yanda ka karantar da su ba. Sai manzon Allah ya ce, fa aqulu suhqan suhqan, ai bu'dan bu'dan, sai in ce a tafi da su, a nisantar da su, a nisantar da su. Kaji illar bid'a tana hada mutum ne shan alkautara, ko kuma an je makabarta an kawo gawa kuna ta bid'a wurin, kuma kun ce ina ɗaya na alkautara, Allah ya shahida shi alkautara, kuma wannan karatun da kuke bid'a ne, ba shi manzo Allah ya ce ai ba. A karanta masa tahiyya zuwa bakin salihina sha ɗaiɗai, ko? Sannan a karanta masa ƙulwar lahu sha ɗaiɗai, sannan a karanta masa farki da nasu sha ɗaiɗai, sannan a karanta masa ayatul kursi sha ɗaiɗai. Duk wannan fa maganar a cikin minti ɗaya aka faɗe ta. To dan Allah, in za a karanta wannan sai an kusan awa ɗaya wurin, haka ne? To amma ana gama kuma sai ka ji an ce to kaza kaza kaza, in ka ce a ba haka manzo Allah ya karantar ba, ga yanda manzo sai ce ka ce kada a yi wa mamaci addu'a. A duk duniya ba wanda ya kai manzon Allah daraja, kuma babu mutumin da in yi addu'a ba a buƙatar nabinsa kamar wa manzo Allah. Amma shi fa da kansa zai zo makabarta, gagawa an kawo, amma sai ce wa sahabbai kowa ya yi addu'a. Dan Allah, in manzo Allah ya maka addu'a kana buƙatar na wani kuma? Amma sai ya ce kowa ya yi, saboda haka Allah ya ce ya koyar da shi, ya karantar da al'umma. Kai kuma ka ce a dole sai malam ne zai ja adda, in ba a yi haka ba ai ba shugabanci. To in shi in wannan shi ne shugabanci, manzo Allah ya kore wa kansa shugabanci kenan? Dan ka ce kowa ya yi, ya kore maka shugabanci? Ya kore ba. Allah ka shirar da mu. To wannan aqidar mu ce ta Ahlus Sunna, inji malam Abu Hanifa yake karantar da mu, yace wallahu ta'ala mutafaddilun ala ibadihi, Allah madaukaki mai falala ne ga bayinsa, adilun ni adalci, qadi yu'ti min as-sawabi ad'afa ma yastawjibuhu al-'abd, yana iya bada lada أضعاف ما يستوجبه العبد. ننكم بننكم أبن دباوة يتنشنطة نا لا دا كايوانا أيكي ككاوا قدا دا إن الله يقدا ما وانا أيكم قدا إيكوي سيباك لا دا نزيكيك الجنة كما بان جاي سيشي نيسا يمكاكا أنا قاني ما تشيطا الله باكا ما يشيشي أشيشن الأمر إذا إن يتاشي gwargwadon yanda niyyarka take da kyautatawa da manufarka, haka Allah zai baka lada a kai. Idan niyyarka tsaftatacciya ce, kuma Allahn ka nufa, kuma ka kyautata, sai Allah ya rubanya maka lada fiye da yanda kake tsammani. Wani fata wannan fa shikenan ya samu aljanna. Akwai sahabin da bako ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, kuma ranar manzon Allah ba abinci a gidansa. Shi ma wannan sahabin abincin da yake da shi, da shi kadai da shi da matansa ne za su iya ci. Da ya ga yanayin manzon Allah, dan kada manzon Allah ya takuru, sai ya ce ya ma'aikin Allah, wannan liyabar a kaina take, a bar min bakon nawa ne. Ya ɗauki bako ya tafi da shi gida, yana tafiya da shi gida ya gaya wa matarsa, ya ce wannan bakon annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan, wato ba karamin mutum ba ne, bakon manzo Allah ya tamkar kaiwa manzo Allah hidima ne ko? Lokacin ba a wajabta ayar hijabi bai sauka ba, sai ya ce wa matarsa, yanda za ni da ke
in muka zo cin abinci a gaban sa muna ci tare in nayi loma ɗaya ki loma ɗaya shi ma zai yi zan kashe a ci balbal sai mu ga kamar sai mu yi kamar sai in yi kamar ya mutu ne sai mu ci ni ba zan ci ba ke ma kake ci amma ni zan dinga zura hannuna a ciki ina ɗan taɓa hannunsa saboda ya gane kamar muna ci tare muna labari har ya ci ya koshi ni da ke mu zauna yunwa sace ta amince yayi haka ba wanda ya san wannan sai Allah da ya halice shi gari na wayewa yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mai Allah ya ji dadin aikin da kai da kai da matarka an ba ku aljanna kaga abu afan kenan ko ya rubanya mai ninkin ba ninkin ko kaga aiki daya ya riga da shi ne kaga har ya mutu ko da bai yi wani aiki a duniya ba confirm shi dan aljanna ne shi sa Allah baka mai shi shi to ya kamata kai a matsayinka na bawa ka gane wannan karatun aiki guda ɗaya kadai zaka iya yi in Allah ya karba zai iya rubanya maka ladan da zaka samu aljanna to shi sa kattare ni aikin alkhairi kace nayi wannan ai shi kenan a'a in dai aikin alkhairi ne baka san ta wani dalilin zaka samu aljanna ba kaga wannan misalin da yake nan ko misali na biyu hadisin da Imam Muslim ya rawaito wani mutumi wannan karatu ne ga mawadata na musamman ka san wani bai yi tunanin in kana ba da rance zaka iya samun aljanna da rancen ba ana ganewa saboda haka Bature ya ce in ka ba da rance ka nemi internet ko haka ne ya za ka ajiye kuɗi miliyan kaza har ya kai lokaci kaza kaga dole you need an interest manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sa kana yuqadi an-nas yataqadi an-nas yana ba mutane rance in ya tura yaran sa karban kudin sai ce khudh ma yasur watruk ma asur la'alla Allah yatajawazu anna in ya je ya tura yaran sai ce ku je wanda yake da kudi ku karba wanda yace ba yi da shi ku daga mai kafa ni ma ina fatan Allah ya daga min kafa amma wannan mutumin bai aiki alkhairi ba fa shi yana da kudi in ya bada rance in ya tura yaran sa karban rancen sai ce wanda yake da shi in kun je kun tabe shi in ya baku ku karba wanda yace babu kar ku ce mai komai ku kyale shi ni ma ina fatan Allah ya daga min kafa da ya mutu sai Allah ya ce kana da wani aiki na alkhairi yazo gaban Allah a lahira sai ce shi gaskiya bai san wani aikin da yake yi a duniya na alkhairi ba sai dai guda daya sai Allah ya ce menene sai ce ni ina ba da rance ina da kuɗi in na ba abokaina na kasuwanci da kuma makwabta na rancen kuɗi in na tura yara na su je su karɓo na kan ce musu wanda yake da shi in kuka tambaye shi ya baku ku karɓa wanda ya ce babu kar ku ce mai ufan ku kyale shi ina fatan ni ma Allah ya daga min kafa sai Allah ya ce kai ma ka tafi na daga maka kafa na shigar da kai aljanna shine misalin da Imam Abu Hanifa yake so ka gane a wannan qadi yu'ti min as-sawabi adhafa ma yastawjibuhu al-'abd Allah yana iya bada lada ninkin ba ninkin abinda ya wajabta na bawa ya samu na lada sai Allah kaga wannan ayi Allah ya rubanya mai kaga abu guda ɗaya amma kuma ya zama me sanadiyar shigarsa ina aljanna kuma mutane da yawa ba su san cewa in ka ba da rance ka daga kafa kai ma Allah zai musanya maka mafi alkhairi zai iya daga maka kafa shine fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara idan mutum yana cikin kunci ne kuncin ne yasa ya roka har a bashi rance ko sai Allah ce ka daga mai kafa zuwa lokacin da Allah ya masa buɗi to kai ma yanda ka daga mai kai ma Allah zai daga maka a duniya da lahira to amma mutane da yawa ba su san wannan ba kaga anan ne banki ke tsatsanka kana cikin kunci ne fa ko dole ne ta sa ka je kai ne ma ko sannan kuma su ce ne sai a daura maka wani interest ya za a yi su kuma nan sai albarka kana gane karatun su kuma a lokacin za su tatse ka to ta ina za su yi albarka kuma ba shi sa Allah ji ne musu ba, ana ganewa. To kaga kai ma da kake da wadata, kake tunani dan ka ba wani kudi rance ba za ka samu lada ba, ai ka yassare masa ne ko? To da kai yassare masa kuma ka daga masa kafa, to babu sakamakon da kai kuma Allah zai maka sai ne sai maka aljanna. Musamman a kwanakin nan da zamu shiga, kwanaki goma nan da zamu shiga, nan da kwana hudu ko kwana biyar masu zuwa, cikin duniya babu inda Allah ke son aikin alkhairi kamar wannan kwanaki guda goma. Kaga dai Ramadana na da falalarta ko? To na malana ranka ta kabinta wata daya, wallahi bai kai darajar kwanaki goma nan ba a wurin Allah. Sallan da kai a watan Ramadana bai kai sallan da za ka yi a kwanaki goma nan ba. Sadakar da kai a Ramadana bai kai sadakar da za ka yi a kwanaki goma nan ba. Taimakon da za ka yi a Ramadana bai kai taimakon da za ka yi a kwanaki goma nan ba. Ana ganewa? Sadakar da kai na abinci a lokacin Ramadana ai za ka ga mawadata ana fito da ko? Buhu-buhu ana taimako, ana ba da abincin shinkafa ana. To wanda za ka yi a kwanaki goma nan ya fi lada a wurin Allah akan wanda ka yi a Ramadana ko goman ƙarshen Ramadana. To amma mutane sun fi ganin na Ramadana ba sa ganin wannan, saboda ba su san falalar da ke ciki ba. Manzo Allah ya kira shi afdalu ayyamid duniya, shi ne kwanakin da suka fi kowane kwanaki daraja a duniya a wurin Allah. To amma mutane da yawa ba su sani ba. Ina fata an gane. To kaga a gwargwadon wadatar da Allah ya maka shine a ce alal aqalla ka ajja tirela guda daya na shinkafa, tirela guda daya na masara, tirela guda daya na gero, tirela guda daya na salmon bita, tirela guda daya na taliya, tirela guda daya na makaroni, tirela guda daya na kuskus ko? Sai ka ajja tirela guda daya na rago. Ana gane karatun? Sai ka kasa shi kai ta badawa ladan da za ka samu. Wallahi ko wanda ya je Saudiya ba zai kai ka samu ladan wannan ba. Ana ganewa? Sannan darajar da za ka samu da budin da za ka samu a gaba, ayyo wallahi ba za ka gane ba. To amma wani za ka ga ya ce shi zai tafi Saudiya zai je international, ga international a gidanka kaki. Ina fata an gane. Wani kai da ka je international misali, wanda ya yi wannan sai ya fi ka samun lada kai da ka je aikin hajji, saboda ka yi taimako a lokacin da mutane suke da me bukatan taimako. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yassara al-mu'sirin, duk wanda ya buɗawa wanda ya shiga cikin kunci, yassara Allahu lahu fi dunya wal akhirah, kai ma Allah zai yassare maka duniya da lahira. To kaga irin wannan kaga mutane suna bukatar sanin sa. To shine Abu Anifa yake kara karantar da kai dan ka gane wannan karatun da kyau. Allah zai ba ka lada ninkin baninkin, shine wallahu yudha'ifu liman yasha'u, Allah yana rubanya wa wanda ya ga dama a wajen samun lada. To kayi kokari ka ribaci wannan lokacin. An gane? Har ma ya zama ɗabi'an mawadatanmu a lokacin Ramadana galiban suke zakka. Galiban a lokacin Ramadana za ka ga suke zakka. To kaga a wa'annan kwanaki guda goman irin ladan da za ka kwasa a wurin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi mutumin da ya ɗauki kuɗinsa, misali in ka maka saboda ka fi ganewa, biliyan ɗaya kamar naka a duniya, sai ka ɗauki wannan biliyan ɗin sai ka tafi da shi yaƙi, kuma yaƙin jihadi na ba na siyasa ba, ba na kuma ƙabilanci ba, ba na abin nan ba, a'a ka je jihadi don ɗaukaka karman Allah, sai ka ce biliyan ɗin nan ranka sakaf ka kwashe shi ka tafi da shi yaƙin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka tafi yaƙin kuɗin 1 biliyan ya ƙare a wajen sponsorship ɗin da kake wa yaƙin, ya ƙare kai ma baka dawo ba, ranka ya tafi ko? Ka gaya ƙaramin ba ƙaramin bajinta kai ba ko? To manzo Allah ya ce wanda hidimar da za ka yi a kwanaki goma nan ya fi wanda ya wancan. ina fata an gane karatun ko ba gane ba an fahimci sakon ko ba gane ba wanda ya dauki biliyan daya ya kai ta wajen yaki da kansa da dukiyar tagaranka ta kaf abin da mallaka kenan ya tafi da biliyan din biliyan din ya kare shi ma aka kashe shi a wajen yaki ko to abinda za ka yi a kwanaki 10 nan na sadaka ya fi wancan mutumin da ya je wannan hidimar an gane ko ba gane sakona ba Alhaji Usman na ga kana ta danyi hataka kamar baka gane karatun ba kwanaki 10 nan da zamu shiga na wannan watan da zamu shiga na Zulhijja an gane ranar Litinin ke an gane kwanaki 10 nan da zamu shiga hidimar duk wani alkhairi da zaka yi a Ramadan ba ana ta alkhairai ba to wani a kwanaki 10 nan duk alkhairin da kai a Ramadan in ka yi shi a wannan kwanaki 10 Allah ya fi san su akan wanda kai a Ramadan haka manzo Allah ya ce ma min ayyamin al'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah in hadhihi ayyam al'ashr yace babu wani aiki a duniya wanda ayyuka nagartattu Allah ya fi san su kaman kwanaki 10 nan sabai sai abin ya musu bambarkwai suka ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadi ne manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah yace ko jihadi ne bai kai shi ba a wurin Allah sai ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarj bi zalika min shay yace sai mutumin da ya fita jihadi da dukiyar sa rankata kaf da kansa kuma bai dawo da kuɗe ba 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 dukiyar ba ran shine wanda zai yi daidai da kai akan naira ɗaya da kaciyar a ranar karama aiki ne to amma kaga mutane da yawa ba su san wannan karatun ba wancan suka fi sani na Ramadana za ka ga ana ta gogoriyo ko ana kawo shinkafa ana rabawa talakawa ana kyautan suga ana to sugan da za ka bada a kwanaki 10 nan ya fi wanda kai a na Ramadana Allah ya fi san su an gane to kaga gwargwadon wadatar da Allah ya baka gwargwadon yadda za ka kasa saboda mutane suna cikin bukata ko wanda in ka ba su shinkafa shi ne damuwarsa a lokacin an gane akwai wanda in ka ba shi taliya shi ne damuwarsa akwai wanda in ka ba shi makaroni shi ne damuwarsa akwai wanda in ka ba shi kuskus shi ne damuwarsa akwai wanda kuma in ka ba shi kuɗi shi ne bukatarsa akwai wanda kuma bukatarsa rago kowa da bukatarsa a wannan lokacin sannan akwai wanda suna kwance a asibiti suna bukatar kuɗin biyan magani da sauransu akwai kuma waɗanda a'a ƴaƴansu na makaranta kuɗin da za su biya na makarantar yaron ya kusa gama babu shine damuwarsa a duniya yanzu to kaga wannan biyan shi akwai wanda a'a shi damuwarsa kuɗin haya yana so ya biya kuɗin haya ba yi da kuɗin da zai biya yanzu yana cikin kunci yana cikin tsoro kada a wulakanta shi kaga duk wannan mutane ba sa fahimta an gane sai ya ce abinci abinci ai ba abinci kadai bane saboda kowa da irin bukatarsa to in kai haka to Allah kadai ya san kirin darajar da zaka samu a wajen Allah to mutane da yawa ba su san wannan karatun ba to shine Abu Hanifa yake karantar da mu a wannan gabas yace Allah na rubanya lada sama da abin da kai ninkin ba ninkin shine Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana rubanya lada ga wanda ya ga dama to musamman ma a kwanakin koman nan ana ganewa saboda haka gurgurdan yanda mutun ya bude kwakwalwarsa kai ma gurgurdan yanda zaka ga kai ma Allah ya buda maka ta inda baka taba tsammani ba wani kawai kuka ɗaya da zaka sashi na farin ciki sai ka ga wata damuwa ta rayuwarka wanda kai shekara 20 ko 30 kana neman yanda zaka warware ta ya gagara ta wannan dalilin kai kuma sai Allah ya warware maka saboda ka kwarinye mai damuwarsa a duniya kai ma sai Allah ya kwarinye maka duniyar ka da lahira wani kyautan da farin cikin da zaka samu wani kila a gidanka Allah ya jarace ka da wani da ko ɗaya tana baka wahala ko yana baka wahala wannan mutumin shi kuma iya damuwarsa a duniya wannan abin sai ce malam yanda ka faranta min rai Allah ya cire maka damuwarka duniya kai kuma damuwarka shine wannan yaron shi ke nan kafin ya zo tide sai ka ga Allah ya warware maka. Mutane da yawa ba sa gane wannan karatu. Allah ka shirye da mu. Shine sai Malam Abu Hanifa ya ce wa qad yu'aqibu 'ala adh-dhanbi 'adlan minhu. Allah yana iya hukuma akan laifi guda daya kuma adalci ne daga Allah. Laifi guda daya kawai mutum zai yi sai Allah ya fushi da shi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal insana wato innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Mutum yana iya fadin kalma guda daya bai damu da ita ba, yana ganin ba wani abu bane, sai ta dace da fushin Allah ta dalilin kalman nan Allah ya jefa shi wuta. Ka kalma guda daya ne ko? Haka kuma mutum zai iya kalma guda daya bai dauke ta komai ba, kuma kalma ce mai kyau, sai ta dace da yardan Allah. Ta wannan kalmar guda ɗaya sai Allah ya dada shi har ya mutu, Allah ba zai taɓa sa yayi wani abin da zai sa Allah ya fushi da shi ba. Kuma a ga wannan ana kokarin a saita bakinka da kuma aikinka, kaka ga ka san wani zai ce to ai Allahu Ghafurur Rahim, ai shadidul iqab. Kuma an gane kada shi dan ya rude ka ai Allahu Ghafurur Rahim ba komai, astaghfirullah kuma yayi. A'a, kai ta tsantsan saboda baka sani ba, ta dalilin wannan zaka fada cikin fushin Allah baka sani ba. Sahabi ne aka yi maganan bajintansa a wajen yaki, sai manzo Allah ce ai dan wuta ne, sai abin yayi musu bambarkwai. Kaga dai a wajen yaki ne ko? Wani sahabi ya ce tunda na ji manzon Allah ya ce dan wuta ne, sai na dinga bibiyan wannan sahabin. Aka ce dan wuta ne, ya ce yana ta bibiyansa, yana ta bibiyansa a wajen yaki. Ya kaima wani mushiriki sara, sai mushirikin ya doje daga sarar, shi kuma tsaye tsayi, sai mushirikin ya sare sa. Shi yana ganin gwarzo ne, sadauki ne, ya za a yi irin wannan kutakin ya sare shi, sai bakin ciki tunda wannan har ya iya jimin ciwo, kawai sai caka takobinsa a ƙasa sai ya sa cikinsa sai ya danna. Kaga ya kashe ne kansa da ne kansa. An gane? Kaga wannan za ka gaya ba wani abu ba ne ko? To amma wannan aikin da ya yi sai Allah ya fushi da shi, sai ya ce sai Allah ya masa hukuma a shigar da shi aljanna, bari a mai hukuma saboda wannan laifin. Sahabin da ya biyo bayansa yake kallonsa yana zuwa sai ya ce ya Rasulullah sadaqta wa barar, ya ce ka yi gaskiya kuma ka barranta. Sai ya ce ya ma'aikin Allah, wannan mutumin da kace dan wuta ne, tun da kace dan wuta ne na dingi bibiyan al'amarinsa a wajen yakin nan, ga abin da yayi. Kaga abu yayi Allah ya fushi da shi. Kana ganewa? To kada ka rena laifi, ai a'a, saboda baka sani ba zai yi daidai da lokacin Allah ya fushi kuma da kai. Kana ganewa? To shine Abu Hanifa ya faɗi wannan magana. Kuma in Allah ya maka hukuma wannan da adalci akan zunubi guda daya, sai Allah ya maka hukuma. Zunubi guda daya kawai sai Allah ya ma mutum hukuma. Kuma in yawa mutum hukuma akai, adalci ne Allah yayi. Wa qad ya'fu fadlan minhu, kuma ya in ya ga dama zai iya maka afuwa da wannan zunubin, saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafartawa in an yi tarayya da shi, amma duk zunubin da bai kai haka ba yana gafartawa wanda ya ga dama. Allah yana yafe wa wanda ya ga dama. Yayi laifin ya tantance hukuma, amma Allah ce na yafe maka. Ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri, mutum ne yayi zunubi, shi kansa saboda zunubin yayi yawa bai san adadin zunubin ba, ya gaya wa ƴaƴansa, ya ce kai in na mutu fa ku kona ni, ya ce in kuka kona ni gawata ku tattara tokar ku yada ta a iska, saboda in Allah ya kama ni zai min azabar da bai taba yi ma wani taliki ba. Kaga yaya da shi mai zunubi ne ko? Da ya mutu sai ƴaƴan suka kona ka gawar, suka tara tokar suka yada a iska, sai Allah ya ce kun fakana, sai ya haɗe. Ku duba Allah, Allah Allah ne rahimun, sai ce ma hamalaka ala zalika ya abdi. Allah fa ya san dalili, amma yana so ya ji uzurin a bakinsa, ya ce bawa na da kai wannan abu me yasa kai? Sai ce min shiddati khawfika ya rab, ina tsananin jin tsoron haduwa ta da kai ne yasa nace abin haka. Sai Allah ya ce ghafartu laka, na yafe maka, kuma aka shigar da shi aljanna. Kaga Allah kenan ko? La yusalu amma yafalu wa hum yus'alun, shine Imam Abu Hanifa yace wannan wa qad ya'fu fadlan minhu, yana iya yafewa falala ce daga Allah. Wa shafa'atul anbiya'i, ce ton annabawa alaihi musallam haqqun, gaskiya ne, saboda manzo Allah ce annabi ko annabiyuna, annabawa suna da ne, lahum shafa'a inda Allah, suna da ceto a wurin Allah ranar tashin alkiyama. Annabawa za su yi, mala'iku za su yi, bayin Allah za su yi, Qur'ani zai yi, azumi zai yi, sannan manzan Allah zai yi, sannan kankat Allah sai yi gabaki ɗaya, ya kamfata ya shigar da su aljanna, ya ƙara kamfatowa ya shigar da su aljanna. Ana ganewa? To shi ne annaba, kowane annabi Allah ya ba shi dama ya yi ceto, dukkan annabawan Allah za su yi ceto, kuma wajibi ne ka yadda, saboda manzan Allah ya gaya mana cewa annaba za su yi ceto. Sai cewa shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina, da kuma ceton da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ga mu'minai, muznibina, masu saban Allah, wali ahlil kaba'ir, da kuma waɗanda suka yi kaba'irai, manya-manyan zunubai, minhum, daga cikin bayin Allah, al-mustawjibina al-iqab, wanda sun cancanci Allah ya musu ukuba, haqqun, wannan gaskiya ne, sabitun, kuma tabbatacce ne, saboda manzo Allah zai yi, Allah zai bashi dama ya ceto al'ummansa, a cisa har Allah ya ce mai, ka duba a cikin al'ummanka wanda akwai daidai da ƙwayan zarra na imani a zuciyarsa, ka cece shi daga wuta ya shigo aljanna. An gane? In an gama, kowa ya gama ceto, sura nawa? Sai na sura na Rabbul Izzati, shi kuma sai ya ceto, ya yi kamfata kawai, kamfata Allah zai yi, ya kamfato, a kamfata, a kamfata, haka a ta shigar da su aljanna. An gane? Wanda ya rage na ƙarshe daga shi ba kowa, mutum ɗaya ne wanda zai nema a wurin Allah a cire shi ma daga wuta kawai, shi baya ma so a kai shi aljanna, kawai dai a cire shi a wuta, in an cire shi a wuta shikenan, ba zai roki Allah komai ba, Allah ya cire shi. In tafiya ta yi tafiya, ce Allah dan matsar da ni mana, Allah ce ai kai ka ce kawai, ya ce a dan ƙara da ni gaba, Allah ce to an ƙara da kai gaba. In ya ƙara gaba, ya ce to ya Allah, ko da bakin aljanna ni mana a kai ni, Allah ce kai ka ce in na kai ka ba za ka ƙara, ya ce in dai an kai ni bakin aljanna ba zan ƙara roƙa ba, haka kai shi. Can sai ya ce rabbi adkhilni aljanna, ya Allah a shigar da ni aljanna mana. Sai Allah ce bawa na kenan, ba kai ka ce in na kai ka bakin aljanna ba, ya ce in dai an banna na shiga ba zan ƙara roƙo ba. Sai ma Allah ce to shiga, ya shiga aljannan. Sai manzo Allah ce khuyila ilayhi annaha mal'a, sai aka raya mai fa aljannan fa ta cika makil, din da yaje sai ya ce a wannan gidan wane ne, in yaje nan sai ya ce a, sai ya ce rabb, ya rab inna an-nas qad akhadhu bi akhadhatihi, ya Allah kowa ya rike aljannan sa, ni yanzu na shiga ba ni da in. Sai Allah ce mai aturidu mulkun mithla mulki mulukid dunya, kana so a baka irin mulkin sarakan duniya? Sai ce ya rab, eh ya Allah, yana so. Sai Allah ce zalika laka wa mithluhu wa mithluhu mithla ad-dunya ashr marratin, yace na baka kwatan kwacin sa, na ƙara ma, na ƙara ma, na ƙara ma, kai na baka aljanna ne kamar duniya guda goma. Sai ce wallahi ma u'ti adam mithla ma u'titu ana, ya rantse da Allah shi ba wanda yake da aljanna irin tasa. Sai Allah ya ce wa annabi Musa hadha adna ahlal jannati manzila, a cikin yan aljanna wannan shine fi kowa kankanta aljanna, shine wanda aka bashi duniya guda goma aljannan sa. To ka tambaye wannan ma sai da remedia, kuma remedia sa shine last batch. To ka tambaya in wanda ya shiga direct entry ba, yaya aljannan sa za ta kasance? Ya Allah kada ka haramta mana shiga aljanna. Sai ce wa waznul a'mal bil mizan yawm al qiyama, da kuma ma'auni na ayyuka wanda ake yi da skeli ranar tashin kiyama, haqqun, gaskiya ne. Sai ce wa haubun nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun, haka tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, shine al-kautsar. Saboda yanayin lokaci a wannan gaban zamu da sa'aya, Allah muke roƙo ya ba mu iko bibatan wannan dama da ya ba mu, ya kuma karɓa mana ayyukanmu na alkhairi. In akwai tambaya za mu amsa, in babu za mu taƙaita a cikin karatun da muke. Wa alaikumussalam. Na'am. Kowane annabi da zai ceto ai Allah ne zai bada izinin ceton, kuma bayan Allah ma da za su ceta su ma Allah ne zai bada izinin. Wanda za a ce Abdullahi zo ka ceci wane, kai da za ka yi ceton sai Allah ya zaɓe ka, wanda ma za a ceta sai Allah ya ce ka ceci wane. Ana ganewa? Shi ne wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Dole da wanda zai ceta da wannan za a ceta sai Allah ya zabe shi kuma ya yarda. Allah ya sa mu dace. Na'am. Na'am. Su ma za su ceto. Mu'mine za su yi, na yi bayanin mana, kai kana ina. Na? Za a wannan za a yi, na buka misali, hankalinka ne nesa. Annabawa wato za a ceci muminai masu saban Allah, wa'anda sun cancanci ukuba na Allah, Allah zai ce a ceci wa'annan. Sannan akwai bayin Allah na gartattu wanda su ‘yan aljanna ne, su ma za a ce su yi ceto. An gane? Yawa, shi ne. Na'am. To daman mai kuɗi kare ne zai shiga aljanna? Ko aljanna na masu kuɗi ne kawai? Ha? Kai ma ka iya abin nan. Kan gwargwadon abin da Allah ya baka kai, kakka ce wai sai wai, ka san abin da ke cutar ɗan Najeriya fa kenan. Shi taimako kawai mai kuɗi ke yi. Shi talaka bai da abin da zai yi taimako da shi. Ai gwargwadon yanda mai yunfiku zu sa'atin min sa'ati, Allah ya ce mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatar da Allah ya baka. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Wanda aka kuntata masa arzikin sa talaka ne, to gwargwadon talaucin sa ya ciyar gwargwadon yanda yake da shi. Misali, kai kana da mata, kai abokinka ta zuru ne bai da mata, za ka iya cewa da Allah ke dinga sa wa na abinci ko kaga ai ka taimake shi, kaga ne yawa gwargwadon abin da kake da shi na talauci kai kakka ce a sai an yawa sai dai masu kudi a kowa ya yi gwargwadon iko, Allah kuma zai karba maka. Na'am. Kwanaki guda tara duk su ma ana azumin, amma mutane da yawa karatun azumin kawai suka iya, su kawai azumin kawai zai ka ga ce azumi tara, amma alkhairin nan guda tara duk ya manta. An gane? Su kawai azumin suka rike, kowa ya iya azumi amma bai iya ciyarwa ba, bai iya taimakawa ba, bai iya kaza ba, sai ka ga ce ai akwai azumi, an ce akwai azumi tara, shi azumin kawai ya rike ya manta cewa banda azumin akwai taimako. Da azumi kowa ba yana azumi ba, talaka na azumi ba, mai kuɗi ma na azumi ba, amma ba ana ciyarwa ba. To shi ma a kwanakin nan ciyar wanda za ka yi a kwanaki goman nan yafi wanda ka yi a na Ramadana, taimakon da za ka yi a kwanaki goman nan yafi wanda ka yi a watan Ramadana. An gane? Kaga a lokacin Ramadana za ka ji an ce ga wasu marayu ne an taimaka musu, wasu ka ji a ce ga kayan sallah ko? Wani ya ce ga kaza, ga wani ya ce ni zan ba da kuɗin abincinsu, wani ya ce zan sai musu kaji kaza, to a haka babban sallah haka shi ma. Bal wanda ka yi a wannan kwanaki goman ya fi wanda ka yi na Ramadana. An gane? Har tilawa, karatun da ka yi na tilawa kwanaki goman nan ya fi wanda ka yi a na Ramadana. Sallah na filar da ka yi a kwanaki goma da za ka yi a kwanaki goman ya fi wanda ka yi a watan Ramadana. Zakkan da za ka yi in akwai kwanaki goman nan ya fi wanda ka yi a watan Ramadana. Taimakon da za ka yi wa bayin Allah kwanaki goman nan ya fi wanda ka yi a watan Ramadana. Duk wani alkhairi da za ka yi ya fi na wannan a kwanaki goman nan. Shi yini ne, ka ga Ramadana goman ƙarshe ne ya fi falala ko? Shi ne akwai daren ne Lailatul Qadr, shi kuma dare ne, to shi kuma wannan yini ne. yini ne ba yini ne saboda haka kwanakin nan guda goma kakkai wasa da su ayi rige-rige da kai kun wani aikin alkhairi kai kokari kai amfani da su a wannan kwanaki amma zaka ga kowa zaka ce ai azumi goman nan azumi tar goman nan goman nan shi azumi kawai ya sani amma bai san sauran aikin ba na'am eh na'am wa'annan su ne abin da nake so mu fahimta na'am da tijo na'am duka inda dai mabukata ne ka taimake su duka ya shiga har da ciyar wanda zaka yi a gidanka ma ladan da zaka samu ya fi na wanda kai a ramalana komai zaka yi tan haka Allah yake maka an gane eh ana tahajjud ne a goma nan Allah shirye ka wato duka na ce komai ya bi shine sai ya tunanin tahajjudi ba wannan rabu eh tahajjud da dare ake yi ai kiyamul layli yawa na'am na'am eh na'am eh yara kanana suna cetan kiyayensu wanda suka mutu ba balaga ba haka manzo Allah ya ce ana ajje su a wajen annabi Ibrahim da matarsa Sara suna kulawa da su ranan tashin kiyama Allah zai dawo da uban yaran da suka mutu an gane to shine manzo Allah ya ce za a ce mai je ka shiga aljanna in yaje bakin koba sai je shi ba zai shiga ba sai an kawo babansa da mamansa sai Allah ya tambayi mala'iku ina baban wannan yaran sai ya ce kai gashi can za a kai shi wuta me ya kai shi wuta sai a ce saban Allah sai Allah ya hada da shi ya ce alfarman wa ina maman ya ce ita ma ga ta san saban Allah ya kai ta me ya kai ta wuta sai Allah ya ce a dawo da su kaga yanzu sun ci alfarman wa nan sai a ce a shigar da su aljanna da su da yaran kaga sun yi haƙuri kuma ya musu rana shine ai yasa ake cewa Allah ya sa ya zama ne mai ceto ga iyayensa idan bai balaga ba Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu ƙaunar mu da bigen mu da tausayin mu ya kasi abinda zai amfane mu duniya da lahira duk abinda zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kare ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abinda bai saba dokar sa ba yanda zamani kai da tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka kakka haramta mana abinda zamu daudawa ne iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ɗan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa iyayen mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gurbadan iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa zama jadidin tsiran mu duniya da lahira wanda aka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru Allah muke roƙo ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yanda suka bakanta musu rai mu kuma muna roƙonka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausil a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin